بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين، ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم، وأعوذ بك من أن أغتال من تحتي. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أما بعد، ومسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بركم دا أزمي شاشدا غوات رمضان شكرا تدبو دا دريه دو دا أربعين دا أكو نهجرا من زم الله صلى الله عليه وسلم، wanda yayi daidai da 17 ga watan 4 shekara ta 2022 na miladiya. Bismillah. صدق الله العظيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أو ادخلوا في السلم كافة، ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أن أبنجي تبارك وتعالى يناتر المؤمني قباكيد يناتشوا يا أيها الذين آمنوا يا قوة لندفك إيماني كشغ أجك مسلم شي قباكيد يا مالمي نتفسيري سنك أبند أكي نفي أنان wato kira ne ga al'umma, inda ya karatun kira ne na al'umma, wato al'umma ta shiga cikin musulunci gabaki dayansa, wato musulmi su shiga cikin musuluncin ne gabaki daya. Ba wai musulmi musulunci daman abu uku ne: aqida da ibada da zaka yi, da kuma al'adu wanda addini ya karba. To duk waɗannan abu ukun nan ya kasance za ka yi su ne bisa shari'an Ubangiji tabaraka wa ta'ala. Ya kasance aqidarka ta zama na musulunci, ibadanka ta zama na musulunci, sa'annan kuma al'adu ma ka yi wanda sun dace da koyarwa ta musulunci. Anan udkhulu fi salmi kafa. Wasu kuma sun ce ana nufin ne, ana kira ne ga Yahudawa ne. Akwai Yahudawa a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda sun musulunta. Bayan sun musulunta, sai wata rana sun zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suna so yayi musu izini kamar ranan Lahadi, ranan Asabar, za su karanta Taurata, za su karanta Injila, za su karanta abin da yazo daga cikin takaddun sunnan. Sai manzon Allah ya ce musu ku yi imani da Taurata, kuma ku yi imani da Injila da sauran littattafai duka, amma ku riki musulunci shi yafi koyarwa musulunci, kuma ku yi ibada da musuluncin. Shine anan Ubangiji yana cewa ya ku wadanda kuka imani ku shiga musulunci gabaki daya, ko ku shiga koyarwa ta musulunci gabaki daya. Wala tattabi'u khutuwati shaytan. Sa'annan Ubangiji yana cewa kada ku bi kawace-kawacen shaytan, zambiyoyin shaytan kada ku bi su. To shaytani daman shi an ce bare wannan, bare wannan na mutum ba, bare wannan hujum din nan, me yake cewa hujum, bare kai hari lokaci daya wa mutum ba, shi shaytani. Shaytani da dabaru zai zo wa mutum. Akwai dai kissa da ana fadanta, ita kissa ce ta wannan labarin Isra'ilai, mutanen Bani Isra'ila, ko inga ba san ingancin ta ba, amma suna cewa akwai wani baruhbane ne malamin su na Yahudawa. Shaytani ana bada misali ne kawace kawacen shaytan, ya take take naka shaytan yake yi. Sai yazo wasu yara uku ne suna nan, akwai kawar su mace daya tare da su. sai sun tashi tafiya suna so su fita neman kudi arziki. To sun rasa ina ne za su aje wannan kawar nasu, kawar su din ina ne da wa za su barta, tunda dai ita mace ne kuma ta isa aure, ta kai aure, ina za su barta? Sai sun yi shara sun ce, kai babu wanda ya kai imanin wane wannan ba yahude malamin yahuda wannan ba wanda ya kai imanin sa, ku dauki wannan yarinyan nan ku aje ta tare da shi. Sai sun tsaya akan wannan shawaran, sai sun zo sun samu shi malamin, sun ce mishi, bawan Allah gashi mun za mu fita nema, ya zai ci zai fitar da mu, kuma babu inda zamu aje wannan yarinyan nan, kuma babu wanda ya dace ya rike ta in ba kai ba, domin kai kana tsoron Allah da sauransu. Sun yi mishi wannan bayani, sai ya ki da farko, yace musu a shi bare iya ba. Sun yi da shi, daga baya yace musu, to na yarda, amma ba za ta zauna tare da ni a cikin daki ba, akwai daki gefe ɗayan, sai ku aje ta a can ta zauna, ni kuma zan kula da ita, zan bata abincin ta. An yi haka, sun dawo da ita sun aje ta. Sai shaidan ya zo, sai mutumin nan yana bata, malamin nan yana bata abinci tana ci, shi kuma shaidan yana lura da ayyukan take-taken malamin da na yarinyan gabaki da. Sai shaidan ya zo a sifa mutum, ya zo malamin nan, sai yake mishi, yanzu kai kana bata abinci baka san wa yake dauka, wa yake cin abincin nan ba, wa yake dauka? Ai ya kamata ka tsaya ka tabbata, ka ga tin ta fita ta dauki abincin nan, tabbas ita ne ta dauka, sa'annan ka bari. Amma kawai za an baka yarinya yanzu baka san ko tana da rai ko bata da rai, shaidani da ya mishi take-taken shin nan, kawace-kawacen shin nan ya mishi. Sai malamin ya yarda, bayan ya aje mata abinci, sai ya leka, ya zai tsaya a kofar dakin sa, shi ma gefen sa, zai leka ya tabbata sai yarinyan nan ta fita ta dauki abincin nan ta koma da shi ciki. Kaga wannan ta kuɗa kenan, ya riga ya gama da shi ta wuri ɗayan nan. Bayan yayi da shi wannan, sai can an juma kuma ya zo ya ce wa mutumin nan, malamin ne, ya ce mishi, kai yanzu kana bata za ta dauka ta ci, kai fa ka saba da irin ibadan nan, ka zauna kai kadai a ciki, amma ita bata zaba bata saba ba, yanzu in ta zo ta shiga wani hali na tunani ko kuma ta shiga wani hauka, ai bai kamata ba. Ya kamata a ce ka samu koda lokaci, kai Allah ya sani kar kai malami ne, ka rike kanka, ba za ka yi wani fasadi ba, ka je kawai kai mata wa'azi mana koda sau daya a mako. Kaga shaidan anan ma ya saka shi a boda. To malamin ya yarda, kuma gaskiya ne abin da aka faɗa, yana shiga ya mata wa'azi kadan 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 har shaidan ya yaudare shi ya fada akan ta, ya fada. Sai ta yi ciki, bayan ta yi cikin ta haihu, bayan ta haihu can kadan shine shaidanin kuma ya sake dawowa, ya zo ya ce mishi, yanzu wannan sun yarda da kai, mutanen gari gabaki daya suna baka daraja, suna ganin ka da mutunci, yanzu gashi nan ka ba yarinyan nan ciki kuma har ta haifo, kana ganin idan ƴan uwanta sun zo za su barka, ya kamata ka yi kokari ka rabu da wannan yaron nan. Sai yarinyan nan tana bacci, shaidan ya yi mishi waswasin ne, ya je ya dauki yaro karamin nan, ya zo ya kashe shi, ya je binne shi. Kaga ya fadar da shi a wannan rami daya har ila yau. Can baya ya sake dawowa mishi, yake mishi, yanzu kana tsammanin wannan yarinya shine danta na farko ka kashe za ta yi maka hakuri ne? Wallahi ai sai ta bude asirinka, sai ta gaya mutanen gari, kuma ta gaya mutane, ai darajanka ta baci shikenan, ya kamata ka yi kokari ita ma ka rabu da ita. Ya sa shi shi ma ya rabu da yarinyan ma, sai ya kashe ta. Ya kashe ta, sai can ƴan uwanta sun zo, sai ya ci, kafin ƴan uwanta su zo ya ce, idan sun zo ka ce musu ta yi rashin lafiya, ta mutu, kuma ka binne ta abu mai sauki. Sai ya gaya ƴan uwan nata, da ƴan uwan nata sun zo ya ce, Allah sarki baiwar Allah, tana da kokari amma gashi jinya ya same ta, ta mutu, mun binne ta ga kabarinta ma. Sun tafi gida, sai shaidanin kuma still ya zo musu ma yaran a mafarki gabaki daya, ya gaya musu, ai ba haka ya faru ba, ku je ku tona inda aka binne, za ku samu da akwai yaro da aka binne shi tare da ita, ai ɗanta ne, ya bata ciki ne, ya kashe ta, ya ji tsoro, kuma ga abin da ya aikata. Sai sun tashi a bacci, wannan ma ya gaya wa ɗayan mafarki, ga abin da na gani ɗayan, ce a nima wallahi na ga irin mafarkin nan, wannan ma ɗaya sai ce, a wannan mafarki daga shaidan ne, wannan malami ai bari aikata wannan abun ba. Sai ɗayan yake musu, a tunda dai mu uku muka gani, ni ba ran yi mishi magana ba, amma zan je in tona inda ya nuna mana kabarin ƴar uwanmu nan, zan duba abin da na gani. Da ya je ya tona, sai ya same ta da ɗa, ya samu yaro tare da ita. Tsar tare da ita, sai sun zo sun taru, sun zo sun samu malami, yake musu, ya gaskiya ne, bai ƙarya ba, yake musu abin da ya faru haka ne ya faru, shaidani ne ya zo, ni kuma nayi. Dan haka sai an kai shi wajen hakimi, an yanka mishi hukuncin kisa, za a kashe shi, an daure shi. A nan inda aka daure shi ma, shaidan bai bar shi ba fa, ya zo mishi har ila yau, ya zo yace mishi, yanzu ka duba abin da ka shiga, ka gane ni? Yace ban gane. Yace to ni ne na saka ka abin da kayin nan, kuma babu wanda ya isa ya fidda kai a cikin wannan halin sai ni zan iya cire ka bara a kashe ka ba yace gaskiye gaskiye to me zan yi maka yace kai mun sujada yace kai mun sujada in kai mun sujada zan cire ka ya yi mishi sujada sai shaydan ya tafi ya bar shi sai an kashe shi kaga ya mutu a cikin kafirci bissa ce ta bani Isra'il tana nan a cikin littattafai amma ba mu san ingancin ta ba amma ana kawata wa'azi ne wa mutane take take shaydan kawace kawace shaydan a kula da su yana da zambiyoyi da yawa da zai iya zo mutun tanan har ya kawo da shi shine ubangiji anan yace wala tattabi'u khutuwati shaytan kada ku bi kawace kawacen shaydan innahu lakum aduwwun lalle shi mai bayyanannin yayya ne gare ku don shaydani haka ne ubangiji tabaaraka wa ta'ala yana cewa qala ash-shaytanu lamma qudiya al-amru inna allaha wa'adakum wa'ada al-haqqi wa'adtukum fa akhlaftukum fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikikum wa ma antum bimusrikhi inni ma kafartu bima ashraktumuni min qabl inna ash-shaytana to shaydani maki ne ga mutum duk shine ana son mutum ko da yaushe san duk ayyuka gabaki daya ne fa ai duk aikin ka duk kallon da zaka yi ganin da zaka yi tafiyan da zaka yi zaman da zaka yi ko da yaushe ka nemi tsari da Allah daga shaytan domin shaytani yana tare da kai a kowane lokaci amma idan mutum yace a'udhu billahi minash shaytanir rajim ka fade ta daga zuciya ba wai kai ka furuta da baki ba ka fada daga zuciya to lalle ubangiji zai kori wannan shaytan din nan daga kusa da kai shi maki ne ga bani adam na'am fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu to idan kuka karkace daman an sani mutum an halicce shi haka zai karkace ko da yana cikin karkata yau ya karkata gobe ya karkata jibi ya miƙe haka yake tafiya da lamarin duniya to shine ubangiji yana cewa mu'minai fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinat to idan kun karkata bayan hujjoji bayyanannu sun zo muku to ku sani fa Allah mabuwayi ne mai hikima wato ana neman idan ka karkata kayi sauri kayi tuba duk halin da ka shiga cikin shi ka san wannan ba shine kira ba kuma ba shine hanyar ubangiji ba sai kai nemi tuba Allah zai gafarta maka amma idan baka tuba ba ka tsaya a cikin karkacewan da kayin nan ka tsaya a cikin ta to ka sani fa Allah mabuwayi ne ba barin ka zai ba kuma da hikiman sa zai maka uquba da hikiman ka kuma zai maka jaza'i yadda kai shine ubangiji yana ce fa in zalaltum idan kun karkace bayan ai hujjoji bayyanannu sun zo muku ku sani fa alamu anna allaha azizun hakim lalle allah mabuwayi ne kuma mai hikima ne na'am to waɗanda suka karkace kuma sun ki tuba shin suna jira ne Allah yana cewa hal yanzuruna illa an tati illa an yatihumullah shin suna jira ne sai ubangiji tabaaraka wa ta'ala kenan a ranar kiyama fa ubangiji tabaaraka wa ta'ala yazo musu a cikin inuwowi na girgije amma wannan fassarar nan ahlus sunna wal jamaa wanda suna tafarki na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suna fassara ta da zuwan lamarin ubangiji tabaaraka wa ta'ala ne ba zuwan ubangiji tabaaraka wa ta'ala ba domin zuwan ubangiji tabaaraka wa ta'ala in kace zaka fassara da shi dole zaka kamanta da zuwan da ka sani a kwakwalwanka babu wani zuwa da ka sani a kwakwalwanka kuwa sai zuwan da ni nake yi kai kake yi wani daban yake yi ta'ala Allah kuma akan a kamanta shi da irin zuwa na mutane nan shine suna cewa ayan nan za a fassara ta da dayar ayan da take suratul an'am a ƙarshen suratul an'am hal yanzuruna illa an tatiyahumul malaikatu aw yati rabbuka aw yati ba'du ayati rabbika shin suna jira har wata aya ko azaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya zo musu ko kuma mala'iku su zo musu lokacin daukar rai sa'an nan za su yi imani su tuba a wannan bai dace ba mutum ya kamata ya tuba domin me yasa idan rai ta zo karshe ne tukun ka tuba tubanka ba a bara a karba ba walaysa kitawatu lillazina ya'maluna sayyiati hatta idha hadara ahaduhum almaut qala inni tubtu al'an don idan numfashi ya zo karshe a lokacin ne kace na tuba to a lokacin ubangiji bare karbi tuba ba to fa idan alamu ayoyin ubangiji sun bayyana kamar a ce rana yanzu ba tana fitowa ta gabas ta gabas ba a ce rana ta fito ta yamma daga alamomin karshen duniya ne rana za ta fito ta yamma to idan har rana ta fito ta yamma a lokacin ne ka tuba tuban za a karba bara a karba ba to ba a so har mutun yaga wasu alamomi daga alamomin sa'a alamomin karshen zamani sa'an nan yace yayi tuba amfi son mutun ko da yaushe ya gaggauta da yin tuba shine hal yanzuruna shin suna jira anan yanzuruna din daga yantaziruna ne daga jira ne hal yantaziruna illa an tati illa an yati yawmullah shin suna jira ne sai ubangiji ya zo musu a cikin inuwakin girgije wal mala'ikatu kuma mala'ika su zo tare da shi ko mala'ika su zo daga bayan sa wa qudiya al amru kuma a gama ayi hukunta hukunta lamari shikenan yace a wa ila Allah turja'u al-umur ay umurni duka lamura duk gabaki daya za a mayar da su gun ubangiji tabaraka wa ta'ala idan sun tuba ne lamarin su za a mayar wa ubangiji tabaraka wa ta'ala idan ba su duba bane sun bari har izuwa sun yi tuban fir'auna ko ake ce mata hatta idza adrakahu al-gharq qala inni tubtu al-ana wa lil ladzina yamutuna hum kufar ay fir'auna bai tuba ba sai da yazo nitsewa cikin ruwa ruwa zai dauke shi gabaki daya sai ya ce ya tuba wa Allah to idan mutun yayi wannan tuban ma ubangiji ya sani lamarin gabaki daya za a mayar wa ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am anan ubangiji yana cewa sal bani isra'ila ka tambayi bani isra'ila nawa ne daga cikin ayoyi kam ataynahum min ayatin bayyina ko kuma da yawa ne daga cikin ayoyi bayyanannu wanda muka nuna musu wanda yake yin imani misali a lokacin manzon Allah daga Yahuda ko Nasara ko mushrikan Laraba ko munafikai ba sun yin imani ba Allah kuma yake duk lamari za a mayar da shi wajen su amma ubangiji yake atunatan musu a gaya musu su tambaye bani isra'ila ayoyi nawa lokacin da sun yi tuba ayoyi daban-daban ubangiji ya nuna musu da farko kaman tsagaruwa da ubangiji yayi wa sayyidina Musa buga dutse ruwa ya fita daga cikin sa da ayoyi man da salwa da korkwata da jini da qummala wa dhafadi'a da kwadi gabaki daya wayannan ayoyi ne ubangiji ya fitan musu don su yi imani da ba su yi imani ba Allah ya halakar da wanda zai halakar da su a cikin su to su ma su yi tambayi bani isra'ila ai bara su fi bani isra'ila ba ka tambaye su nawa ne daga cikin ayoyi bayyanannu mun kawo musu to wa man yubaddil ni'matallahi duk wanda zai musanya ni'mar Allah wanda zai canza ni'mar Allah to ya sani fa min ba'di ma ja'atu bayan tazo mishi ya sani fa inna Allah shadidul iqab lalle Allah mai tsananin uquba ne gare shi wato ayoyin Allah idan sun zo maka ka canza su a lokacin da ka sani ka sani ka zaka hadu da uqubar ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am to waɗannan wa'incan wanda suka ƙi yin tuban ayoyin Allah da hujjoji sun da musu sun iso sun isa tuba don me yasa ne kawai ba abin da ya hana su tuba ko bin aikin Allah sai son duniya ne kadai Allah sai yana cewa zuyyina lil ladzina kafaru al hayat ad dunya an kawata duniya an kawata rayuwar duniya wa kafirai an sa son duniya a zukatan kafirai kafiri ba abin da yake so a rayuwar shi kaman son duniya da abin da duniya take ci yake cikin duniyar nan Allah bai kai hankalin shi zuwa ni'iman ubangiji wanda zai tana dawo mu'minai a lahira ba shi hankalin shi bai je can ba hankalin shi yana nan a duniya ne kawai sa'annan su kafirai kuma da duniyar nan ta zama abun so ne a gare su an kawata duniyar nan a idon su sai suna izgili da mu'minai shine ubangiji yana cewa wa yaskharuna min allazina amanu suna izgili da mu'minai sai su ce musu ku duba fa ɗayan ku ya bar zurriyansa a makka yana da shanu ya bari ko yana da raquma ya bari yana da gidaje yana da arziki ya bari ya zo yana bin wannan as-sahirin nan wato matsafin nan ko yana bin wannan bokan nan ko yana bin wannan muhammadu kun bar dukiyoyinku kun zo kuna bin sa gashi nan kun zama kaskantattu kuna karkashin mutane abinci da kyar kaya babu ga wahala ga datti ga komi kafirai fa suke gaya musulmai haka shine ubangiji yake wayasharuna minal ladina amanu suna izgili da mu'minai Allah me yake ce musu yace wal ladina taqaw fawqahum yawmal qiyama musu sani ba wanda suka ji tsoron Allah sun yi taqawa suna bisa su suna kan su ranan kiyama sun fi su daraja sun fi su komi duk wata ni'ima da ubangiji yayi musu anan wa kafirai photocopy ne na gaskiyan tana lahira can ni'ima ta gaskiya tana lahira can to duk Allah ya tana dawa bayan shi mu'minai ya tana dawa bayan shi musulmai yana cewa wal ladina taqaw ku sani lalle wanda suka yi taqawa suna kan su ranan kiyama wato suna cikin aljanna suna cikin benayen aljanna suna sama da su aljanna ko mutun ya shiga fiha ma la aynun ra'at wala uznun sami'at wala khatara ala qalbi bashar akwai a cikin ta abinda ido bai gani ba kunne bai ji ba kuma bai fado a zuciyar wani ba komi abinda kake nema zaka ganshi duk na walawa na shagali komi yana cikin aljanna to a mutanen da sun yi taqawa ai suna kansu shine ubangiji yana cewa wallazina taqaw lalle wanda suka yi taqawa suna kansu fawqahum wallazina taqaw fawqahum yawmal qiyamah ranan kiyama wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah zai azurta wanda yake so ba tare da lissafi ba don ubangiji yanzu anan mutum duniya zai baka abu duk abin da zai baka ni a lissafi ne koma ya saka hannu ya kire zai iya lissafa shi amma abinda ubangiji ya tana dawa mu'minai da masu takawa babu wanda ya isa ya lissafa arziki ne ninken ba ninke babu wanda ya isa ya ce ga imanin shi kaza ko zago ga adadin shi kaza sai Allah tabaraka wa ta'ala a wani lokaci a wasu ayoyi zaka ji mutum za a yi mishi lada goma ko za a bashi goma wannan goma da ubangiji yake fadanta babu wanda ya san imanin ta don kawai an gaya mana lafazin goma don mu sani ne kawai daya biyu uku amma ba mu san kimiya na goman nan ba na'am wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab lalle Allah zai azurta wanda yake so ba tare da lissafi ba na'am كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين wannan aya malamai sun ce gaskiya akwai tahzi akwai hazaf a cikin ta taqdir shine kana an-nasu ummatan wahidatan fahtalafu fab'atha Allahu an-nabiyina to wato al-umma mutane sun kasance a da ga baki ɗayan su al'umma guda ce Abdullah ibn Abbas anan yake cewa daga zamanin sayyidina Adam alayhi salam zuwa zamanin sayyidina Nuh ƙarni goma ne ƙarni goma kuma shekara 1000 to a cikin shekara 1000 nan gabaki ɗaya mutane suna nan al'umma ɗaya ne suna bautawa Allah suna taɗaita shi basu bautawa wani abu daban ba sai a zamanin sayyidina Nuh da sayyidina Nuh yazo sai sun dauki gumaka shine Allah yake cewa suratul Nuh wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'a wa la yaghusa wa ya'uqa wa nasra kar ku bar iyayen gijinku ubannin gijinku kada ku bar su wato abunda suke bauta a lokacin sayyidina Nuh ne shaydani yazo ya shiga kawunan su hankulan su sun zo sun fara bautawa gumaka sai Allah yace fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashshirina Allah ya aika annabawa anan annabiyina ne amma ake nufi da su ar-rusul annabi al-anbiya'ur rusul ba wai annabiyina kadai ba fa ba'atha Allahu Allah ya aiko annabawa mubashshirina masu bada bishara wa munzirina kuma masu yin gargadi bayan mubashshirina min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat ko ya aiko annabawa masu bada bishara masu yin gargadi kuma ya saukar tare da su littafai da gaskiya ko littafi da gaskiya an saukar da wannan littafin li yahkuma bainan nasu fi makhtalafu fihi don ayi hukunci tsakanin mutane akan abinda suka yi sabani akan sa ko abinda suka saba wa juna a cikin sa wato an saukar da littafin nan face don annabawa su zo musu suke musu ga abin da kuka saba a kansa kun yi sabani kun saba wa juna a cikin sa amma ga gaskiyan da ubangiji tabaraka wa ta'ala yake so sai ku bi shine ubangiji yana cewa makhtalafa fihi basu yi sabani ko bai yi sabani a cikin wannan abin da aka so sai wanda aka bai wa littafi illa allazina utu sai wanda aka basu littafi aka saukan musu su ne bayan kuma littafin an basu da hujjoji bayyanannu a nan lokacin ne sai sun yi sabani akan wannan abin da aka zo musu da shi amma anan sai ubangiji ya cewa fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fi wannan kuma bishara ga al'umma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne an ce al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a sauran al'ummu sun yi sabani akan ranan akan keɓaɓɓiyar rana mafi to fitacciyar rana wanda ubangiji ya zaba zababbiyar rana sun yi sabani akan ta sai Allah kuma ya shirye al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallama a ranan Juma'a kaga sauran al'ummu nasara sun ce a ranan asabar ranan lahadi ai shine yafi kowace rana yahudu kuma sun ce ranan asabar ne sai Allah ya shirye musulmi kuma wa ranan Juma'a wannan shine abin da suka yi sabani da shi Allah ya shirye su sa'annan kuma sun yi sabani akan akan me kuma abubuwa dai sun yi sabani bayan sun yi sabani akan Juma'a sun yi sabani kuma akan alqibla wa'annan sun ce a Baitul Maqdis ne nasara kuma sun ce a wani dutse ne a can gabar shine za a kalla sai Allah ya shirye al'umman Muhammadu sallallahu alaihi wasallam su kalli Ka'aba wannan ita ce alqiblan sauran annaba alqiblan Ibrahim alqiblan dukan annabawa kaga Allah ya sa su sun yi sabani a cikin su Allah kuma ya shirya al'umman nan akan su fuskanci alqibla da sauran abu daya biyu uku haka da Allah ya shirya su a cikin sallah ma kuma sun yi sabani a sallah wasu suna ruku'u ne shine sallan su wasu kuma suna sujada ba sa yin ruku'u wasu kuma suna yin raka'a daya ko bi alluhin dai ba su yi sallah kamilalliyar sallah kamar yadda ubangiji yake so ba amma gashi Allah ya shirya al'umman Muhammadu su yi ruku'u daidai su yi sujada su yi karatun abinda ake nema su faɗa a cikin shi wato nan shine malamai sun ce anan abinda ake nufi da shi kenan fa hadallahu allazina amanu limakhtalafu fihi min alhaqqi bi izni Allah ya shiryar da wadanda Allah ya shiryar wanda suka yi imani ga abinda suka yi sabani a cikin sa da gaskiya wallahu yahdi man yasha lalle Allah zai shirya wanda yake so zuwa tafarki madaidaici ila siratin mustaqim shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam asayida Aisha take cewa a sallan sa na dare kowace rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ya tashi sallan dare a cikin addu'an zai cewa Allahumma rabb jibrila wa mika'ila wa israfila ya Allah ubangijin jibrilu ubangijin mika'ilu da ubangijin usra fatiras samawati wal ardi anta tahkumu bayna ibadika fi ma ikhtalafu fihi min al haqq bi iznika kaine kana hukunci a tsakanin bayinka a cikin abinda suka saba wa juna a ciki da izininka kuma da gaskiya ka shiryar da ni fahdini ila makhtalafu fihi yana cewa haka ihdini limakhtalafa fihi min alhaq bi iznika ka shirya ni izuwa abunda suka saba wa juna a cikin shi ka shirya ni izuwa tafarki madaidaici a cikin abu ni gaskiya abunda kake so shine ka shirya ni izuwa gare ka har izuwa innaka tahdi man tasha ila siratin mustaqim kai ne kake shiryar da wanda yake zo kake so izuwa tafarki madaidaici nan addu'a nan me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yi shine malamai suna cewa ai duk halin imani duk halin takawa da ka sami kanka a ciki kai kokari ka roki Allah Allah ya tabbatar da kai a cikin wannan halin nan don manzon Allah yana cewa yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yunsi kafiran sai ka wayi gari kai musulmi ne can rana ta fado kuma sai ka sami kanka kafiri me zai aje ka a wannan hanya ta farke madaidaici sai addu'a shine ko da yaushe mutum ya roki Allah ya tabbatar dashi ko ba manzon Allah ne yake cewa a cikin addu'a masur ya musabbita alqulubi sabbit qalbi ala dinika ya wanda kake tabbatar da sukatan mutane ka tabbatar da zuciyana akan addininka haka addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake shine ana cewa wallahu yahdi man yasha ila siratin mustaqim lalle Allah zai shiryar da wanda yake so ta farki madaidaici na'am ko hanya madaidaiciya
to nan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana yana cewa al-muhammad annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ko mabiyansa ko kuma wata ana an ce wasu kuma sun ce ana magana ne da yahudu da nasara wanda sun karyata amma maganan bisa gaskiya ana magana wa sahabban manzon Allah ne am hasibtum an tadkhulu al-jannata shin kuna tsammani ko kuna zaton za ku shiga aljanna ne ba tare da misalai na abubuwa daban-daban wanda sun samu al'umma na bala'i na ubangiji wanda sun samu al'umma da suka gabata ba za su same ku ba kawai za ku shiga aljanna shin kuna za ku shiga aljanna kawai ba wahala aljanna gida ne na Allah daki ne na Allah wanda ya gina shi duk wanda yake so ba wahala kawai zai shiga cikin sa a ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi sahabbai sun ce mishi ya manzon Allah farokan mana ubangiji ya bamu nasara wahalan ta yawa yaushe ne zamu samu nasara sai manzon Allah ya ce musu wallahi al'ummu da suka gabata daga cikin ku dayan su mai imani dai a cikin su za a dauke shi a dawo da shi a dauki zarto a aje ta a tsakiyar kansa a yanka shi daga sama har zuwa kasa wannan barai kirkitar da shi daga addinin sa ba bare girgiza ba san ko da yashe yana nan cikin tabbaci a cikin tauhidin Allah zai ce Allah kadai ne bare bautawa abinda kafirai suke so ba yace haka ake musu yace amma ko kuma kuna sauri ma sahabbansa ko kuna sauri yace ku yi hakuri in Allah ya yarda Allah zai tabbatar mana da wannan lamari har zuwa matafiyi daga Sana'a zuwa Hadramaut zai tafi bare ji tsoron komai ba sai dai ji tsoron Allah ko ya ji tsoro daga dila daga awaki ya ji tsoro wa awakinsa daga dila karjila ya kai hari shine abin da zai ji tsoro amma ba dai zai ji tsoron wani ya tare shi ba don ya kai mishi hari akan ya kashe shi don shi musulmi ba to kaga ayan akan musulmai ne tazo shin aljanna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce huffatil jannatu bil makarihi an kewaye aljanna da abin da rai bata so ibada ka tashi kai ibada ka yanke baccinka da daddare kana bacci mutane duk suna bacci sai kai ka tashi kai ibada abu ne mai wahala ran mutum ba ta son haka ran mutum tana so a batta ta huta har gari ta waye in ya so ma za a rufe wannan kiran sallah ma kar ya ji akan kar aje wata luwama akan shi gobiranin kiyama ma rai tana son haka to duk wani aikin alkhairi da wahala a cikin sa kada mutum yayi tsammani haka kawai alkhairi zai zo maka ko kuma ka samu aljanna ko ka samu yardan Allah ba tare da wahala ba ku duba fa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yana nan cikin garin sa garin iyayensa amma an fidda shi cikin wahala wahalan da barata kowaye sai ta girgizar da shi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya mishi tabbaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sayyidina Abu Bakar lokacin da suna cikin kogo sun fita sun buya daga kafirai kafiran nan sun zo sun tsaya akan dutse haka a karkashin su sayyidina Abu Bakar yake cewa law absara ahaduhum tahta qadamihi la absarana law dai idan dayan su daga cikin kafirai nan ya kalli kasar kafafuwansa sai wallahi zai hange mu zai gan mu manzon Allah kuma yana ce mishi ya Abu Bakar ma zurnuka bisnayni Allah salisuhuma me kike tsammani da biyu wanda ubangiji na uku so ubangiji tabaraka wa ta'ala ne ba abin da zai same su to tabbaci irin wannan Allah ya ba manzon Allah kada ka ce kai ka zo kawai za ka yi abin da ka ga dama a cikin addini kuma ka samu aljanna lalle idan kana son aljanna ya kasance lokacinka duka ya zama na Allah za ka dubi kawai lokacin hutunka dan kadan da lokacin iyalanka dan kadan sauran sai ka bawa Allah lokacin kanka da na iyalanka kuma dama a cikin shi ne zaka ware lokacin neman arziki da zaka kawo musu a ciki daman ka baki daya ku da su ne zaku raba wannan lokacin to mutum ya kasance ko da yaushe kowani hali kamar yadda muke faɗa kullum kowani hali ka duba menene rabon Allah a cikin ayyukan da kayi tun daga rana zuwa yamma tun da safe ka san mene wanda ka gabatar wa ubangiji kuma da haka ma kar ka dauka don kayi imani kayi sallah kayi taqwa kayi wannan ubangiji bare jarrabe ka ba wallahi ubangiji zai jarrabe ka sai aka sai ka gama kai da kafi bin Allah ma ubangiji zai jarrabe ka don wannan alƙawari ne daga ubangiji a can suratul ankabut a farkon ta ubangiji yana ce alif lam mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna hum la yuftanun kalla wa laqad fatanna allazina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin shin mu'minai sun dauka kawai bara mu fitine su ba kawai zamu bar su haka don sun yi imani a'a dole ne zamu fitine su zamu jarrabe su don mu san su waye ne masu gaskiya ko kuma su waye ne makaryata a cikin su
wanda sun yi gaskiya da wanda sun yi ƙarya, to lalle a cikin rayuwanka kana nan sai ka ga jarraba, sai ka ga kana sallah ka tara kudinka zaka je kai wani jarin ka mai ke kai sai ka hadu da wani dan barna sai ya dauke wannan kudin ka koma, kana ganin kudin halal bayan ka sha wahala fa kace wallahi zan tara dukiya na halal wanda haram ko da ya bare shi gaba, kai ta yin da ko ka tara wannan kudin, ranan da ka tara sai ka hadu da wani kuma ya dauke wannan dukiyan, ya zaka yi? To Allah yana jarraban ka ne daidai imaninka, shine anan ubangiji yana ga musu am hasibtum, shin kuna tsammani an tadkhulul jannata, za ku shiga aljanna, walamma yatikum masalul ladzina khalaw min qablikum, kuma bara a jarrabe kuma koko bara zo muku ba, misalai daban-daban na jarraba da na bala'i wanda aka jarraba al'ummu da suka gabata a gaban ku. Na'am. Ubangiji yana cewa massatuhumul ba'sa'u, wato tsananin yunwa ya same su al'ummu da suka gabata, an jarrabe su bayan sun yi imani, tsananin yunwa wadh-dharra'u da kuma rashin lafiya daban-daban da fitintinu daban-daban, wa zulzilu har an girgizar da su kadan, an taba su kadan. Wannan kuma ayan tana bayyana hali ne na annabi da sahabbansa a lokacin ghazwatul ahzab. Ubangiji izja'ukum min fawqikum wa min as-suratul ahzab, ko izja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum wa izaghatil absar wa balaghatil qulub al hanajir wa tazunnuna billahi dhununa hunalika btuliyal mu'minuna wa madha wa zulzilu zilzalan shadida, an girgizar da mu'minai. Wato a lokacin ghazwatul ahzab, wata ghazwa ce wanda larabawa kabilu daban-daban sun hada kai akan za su zo su rusa al-Madina, madinan annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah da sahabbansa shi shawara sai sun tona babban rami sun kaiwaye gefe daya na wannan madinan annabi, kafirai da larabawan nan sun taru da sun zo sun kasa shiga, da sun kasa shiga sai sun ce mun san maganin ku, sai sun tsare su sun aje takunkumi a kansu, sun tsare su ba shiga ba fita a cikin madina na tsawon watanni uku, yunwa ta kusan halaka duk wanda suke cikin madina. A lokacin ne sahabbai suna cewa manzon Allah, yaushe ne falalar Ubangiji za ta zo, yaushe ne nasara taimakon Ubangiji yaushe ne zai zo mana, to an jarrabi annabi da sahabbansa, kai waye ne bara a jarrabe ka ba, dole za a jarrabe ka. To tsananin wata uku suna cikin jarraba, sai Allah ya dawo da mala'iku sama da ƙasa suna fitowa ko ta ina, sun ka sanyi da iska wanda kafirai sun kasa jure mishi, sun ware sun gudu gabaki daya ba wanda ya rage, nan su annabi da jama'ansa sun samu numfashi, kuma Allah ya wannan nasu. Duba, to mu'mini Allah zai jarrabe shi, idan ya haƙuri Allah zai kawo mishi sarari da kwanciyar hankali, amma idan bai imani ba, idan ya tsaya yana kuke-kuke yana ta miƙa kuka ga mutane da sauransu, kai yana ganin shi ba a yi mishi adalci ba, to wannan kuma shi ya ja kanshi. Shine Ubangiji yana ce massatumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulu ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, har izuwa manzo ko ma'aiki da mutanen da sun yi imani tare da shi suna cewa ina yaushe ne nasara daga Ubangiji, yaushe ne taimakon Ubangiji zai zo mana, sai Ubangiji shine ya ba su amsa, yace ala inna nasrallahi qarib, lalle nasaran Ubangiji tana kusa, duk wanda ya yi imani ya karbi imtihani da jarraba ta Ubangiji, nasaran Allah tana kusa da shi, ku kwantar da hankali. Na'am. To wannan ayan nan tana magana akan ciyarwa ne na sa kai, wato ciyarwa na sa kai ba ciyarwa wanda an tilasta mutum yayi ba, ko an aje an wajabta akan mutum ba, ciyarwa ta sa kai. Sahabbai sun tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to kace mu ciyar mu yi sadaka ya zamu yi ne? Shine Allah Ubangiji yana ce mishi yas'alunaka ma za yunfiqun, suna tambayenka ya za su ciyar, ko me za su ciyar, ya mawa za su bada wannan ciyarwan. Shine Ubangiji yana cewa qul ma anfaqtum, duk abunda ya za ku ciyar ya kasance kun ciyar da iyayenku, farkon taimakon da za ka yi kai wa iyayenka, duk arzikin da Allah zai baka, duk sadakan da za ka yi, ka sani idan iyayenka suna nan, idan ka tsallake su kace za ka je ka yi wa wani, to ba kai aiki ba, ka yi abun da ba shi ba, to iyaye da farko. Shine Ubangiji yana cewa qul ma anfaqtum min khairin, duk abun da kuka yi na daga alkhairi na ciyarwa ya kasance wa iyaye mahaifanku kuka yi musu da farko, wal aqrabina, sa'annan dangi na kusa, bayan ka ciyar da mahaifanka iyayenka sai ka ciyar da danginka na kusa in zaka yi kai sadaka wa danginka na kusa sune na biyu sa'annan walyata ma sa'annan da marayu ciyarwa ta uku ta kasance ma marayu sa'annan wal masakina kuma da miskinai wabnas sabili kuma matafiya matafiya wanda suna tafiya kan hanya ne matafiya kuma guzuriya yanke da su hanya shine yawanci kana gani a masallace mutane suna ciga wannan matafiyi ne yana sai ma a taimaka mishi da sauransu to Allah ne ya ce a taimaka wa matafiyan ma na'am to wa'annan in za ku ciyar da wa'annan da farko shine a wani hadisi Allah kuma yace ma tafalu min khairi ya'lamu Allah duk wani abun da za ku yi na daga cikin alkhairi wato bayan kun ciyar da wa'annan in kun yi alkhairi wasu daban ubangiji tabaraka wa ta'ala ya sani bara a batar bashi ma fa inna Allah bihi alim lalle Allah masani ne da shi da abun da kuka yi wannan wani hadisi ne ma an tambi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zan yi in yi nafaka sai yace wanda ya tambaye shi yace ummuka mamarka kafara da mamarka sai wa yace abaka sai wa yace yar uwarka wato mace ko yayarka ko kanwarka sai wa yayanka ko namiji ko na mace kafara da shi sa'annan adnaka adnaka sa'annan a bayan su na kusa izuwa na kusa har izuwa na karshe to daman musulmi kuma dole yana cikin wa'annan innamal mu'minuna ikhwa ko ba haka ba musulmi dan uwan musulmi ne to bare fita haka ba in kai wa na gidan nan to sauran musulmai duka za su hadu akan bayan wa'annan dinnan za su shiga cikin taimako to lalle idan mutum zai yi taimako lalle ya tuna da iyayensa iyayen yanzu mun shiga wata rayuwa ne wanda babu imani rayuwa ne sai kaga saurayi wani ubangiji ya yi mishi fatahi ya yi mishi dukiya ya samu arziki ya samu gabaki daya sai yayi ta gine-gine ya gina ya sauro yayi ya yalwalta kanshi da albun alkhairi daban-daban amma in ka zo ka duba halin da mahaifanshi suna ciki sai ka yi kuka sai ka yi kuka alhali in ka tambaye shi sai ya ce maka ai na gaya musu sune sun ce bana su ba sa so wannan ba hujja bane dan uwa musulmi wannan ba hujja bane ya kamata a ce kai wa mahaifinka abinda ya fi naka in zaka iya in yace ma baya so ma kai masa ai muna da misalai da yawa a nan Najeriya waɗanda mun ga Allah ya ji kan Sheikh Ishaq Rabi'u an ce iyayensa suna nan zai tara dukiya zai kawo gaban mamansa ya ce ita ta yi sadakar ta yi amfani da su wannan har ma ya zama sunna ana amfani da ita a cikin garin Kano amma mu ba mu magana akan wa'annan kada ka ce ni dan salari ne ko ni zan fita kasuwa insha Allah in samu aboka dan wannan bai fi ba kawai ni zan ci ni da yara na ni kadai ba wallahi wannan ba hujja bane a gaban ubangiji tabaraka wa ta'ala ba duk abin da ka samu ka tuna da iyayenka ka siya mota wa kanka ka tuna ka siya wa mahaifinka in kai gida wa kanka ka samu ka sa yaranka kai kokari ka ba iyayenka ma don zaman aljanna da zaman ko zaman kunci domin kowa yana neman kunciyar hankali a rayuwar nan ko ba haka ba kunciyar hankali zaka same ta an ce da yardan mahaifinka ne duk dukiyar da ka samu in baka sami yardan mahaifinka ba baka cikin kunciyar hankali aljanna kuma tana karkashin uwa duk hidima da zaka in baka yi hidima uwarka ba kai da aljanna kun yi hannun riga don haka dole ka sa da farko wa'annan kai musu na biyu kuma ka kyautata wa yaranka da zaka haife su kada ka bar su suna yawo a layi haka kawai ka kyautata musu kyautata da zaka yi musu ba lalle bane sai ka dauki dukiya amma ka tabbata kana da lokaci da zaka sani wa'annan yaran nan da safe ina za su tafi wani hali suke cikin sa karatu ne suke ko wasan banza ne yana wuyanka manzon Allah yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati dan haka ka san yaran nan ina za su tafi na biyu kuma maimakon su je suna yawo suna bara suna sata kai zaka iya ka tallafa musu daga abin da abin kadan da Allah ya baka ka tallafa musu wallahi ba za su yi satan nan ba sai ka hada da addu'a kuma kai addu'a dan haka duk zai shiga cikin ciyarwa dan haka ubangiji tabaraka wa ta'ala dan ya ce mishi yana gaya musu in za ku ciyar ku fara da iyaye da farko sa'annan dangi makusanta sa'annan marayu sa'annan kuma miskinai ku yi musu duk wani abu na alkhairi wanda za ku yi shi ku sani Allah ya san shi bari a fatar da shi ba yana nan a ajiye ranar kiyama kuma za a ba ku sawabin sa na'am to anan ubangiji tabaraka wa ta'ala yana magana akan jihadi ne yana magana wa mu'minai musulmai yana ce musu kutiba alaikum alqitalu wa huwa kurhun lakum, an wajabta jihadi akanku, alhali kuwa shi abu ne mai nawi akanku, azukatanku a wajenku yana da nawi sosai. Wato jihadi ka bar matanka da yaranka ka dauki takobi ka fita, baka san zaka dawo ba ko baraka, zaka dawo ko baraka da ai baka san wannan ba, abu ne mai nawi azukatanku. Amma ubangiji kuma yana gaya muku wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum, ba mamaki kuso abu, alhali kuwa shi abu ne ba mamaki kuki abu, kuki abu zuciyanku ya kisa, amma shi ne mafi alkhairi a gare ku. Zuciyanka ya ki abu shi ne mafi alkhairi a wajenka, ko kuma zuciyanka ya so abu, alhali kuwa shi ne mafi alkhairi na mafi sharri a gare ka. Na farko idan zuciyanka ya so, alhali shi na farko an ce wa asa an takrahu shay'an, ba mamaki ku ki abu kuma shi ne mafi alkhairi a gare ku, ko kuma ku so abu shi ne mafi sharri a gare ku. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, Allah ya san wannan ku kuma baku sani ba, domin Allah ya san khairin da yake cikin abun da kuma sharrin da yake cikin abu. Amma mafi yanzu kana roƙon ubangiji ya Allah kuɗi, Allah ya baka wannan kuɗin, ba mamaki kuɗin nan sai ya jaka ka je kai kafirci da ka aikata ta zunubai iri-iri daban-daban da wannan kuɗin, sai ya halaka ka ka je ka shiga wuta. To idan Allah ya hana maka, kamar yadda muka faɗa, duk abin da ka roƙi ubangiji, idan ubangiji ya hana ka, ubangiji ba wai ya hana ka bane, ya canza maka da wani abu wanda ya fisa alkhairi wanda kai baka sani ba, shine ayan tana bayyanawa. Ba wai duk abin da kuke so bane yana da alkhairi gare ku ba, ba mamaki shine mafi sharri, wani abu da ba ku so kuma shine abin alkhairi wanda kuke so, Allah ya san haka ku baku sani ba. Na'am. Wannan ayan akwai kissa ce doguwa a cikinta, kuma lokaci ya yi, amma za mu dan takaita. A shekara ta biyu bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, bayan manzon Allah ya hijira a cikin shekara ta biyu, wato ka san mutumin da an kore shi daga gida da iyalai da komi, ba su da komi. So manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya aiki mutum kadan wanda kuma ya sa Abdullahi ibn Jahaz ya zama musu jagora cikin wata sariya ne. So wata riwaya an ce mutum 8, wata riwaya kuma an ce mutum 12. An ce musu ku fita ku je kusa da garin Ta'if, amma ba a gaya musu, an ce musu ku fita. Sai manzon Allah ya ba wa Abdullahi ibn Jahaz wata wasiƙa a hannunsa, yace mishi wannan wasiƙan kada ka bude ta, sai kun fita sai kun iso waje kaza ka bude ta ka duba abin da yake cikinta. Sai sun fita suna tafiya da su in saurin, sai sayyidina Abdullahi ibn Jahash ya bude wasiƙan nan. Da ya bude wasiƙan nan sai ya ga manzon Allah ya rubuta, an rubuta a cikinsa cewa ku je wata bushiya ta dabino, ku je ku same ta ku tsaya a karkashinta, anan sai ku kafa, wato ku kafa target, ko ake cewa tarko ko tarko ne, target din tarko ko, ku kafa tarko wa dukiyoyin kafirai idan suna zuwa daga Ta'if, ku tare su, ku kwace su, ku kwace dukiyoyinsu ku zo da su. Manzon Allah haka ne umarnin da ya baso. Amma manzon Allah a cikin wannan umarnin nan bai ce musu ku kashe kowa ba, bai ce ku taba kowa ba, yace kawai ku je idan waɗannan kafiran nan sun fito da dukiyoyin su kuna zuwa, ku karɓa wannan dukiyoyin ku dawo da su wa musulmai. Sai su kuma suna zaune a wajen, da an gaya musu haka ya bude wasiƙan, sai ya gaya musu ga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Sai sun je wajen, sai sun kafa tarko duk umarni yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu. Duk da a cikin riwaya akwai biyu daga cikin sahabbai wanda ba su zo tare da su ba sun tsaya, don manzon Allah a wasiƙa yake wanda yana so ya tafi da kai, wanda baya so ya koma. Amma malamin hadisi sun ce a'a, wannan idan an faɗa a kansu Abdullah Sa'd ibn Abi Waqqas, idan an ce su ne sun isun koma, wannan ba yi musu adalci ba. Ko mutum, duk mutum biyu akan dabba daya ne, to dabban su ta dan samu illa sun tsaya, akan za su huta dabban ta bata sun tsaya akan neman tawayencin kuma sun tafi sun bar su wannan shine maganan gaskiya to su tafi kafiran nan da sun zo su kusan mutum biyar mutum hudu ne sun zo sai an kama biyu a cikin su an kashe daya dayan kuma ya gudu da ya gudu sai yaje ya gaya wa kafirai kuma dama an sani Allah ya haramta fada ya haramta zalintan kai zalunci a cikin watanni hudu da aka san su watanni masu alfarma guda hudu Rajab da Zulqa'ida da Zulhijja da Muharram guda hudun nan Allah ya haramta wannan aikin kuma ya auku ne a ƙarshen Jumadal Akhira kaman dare na ƙarshe a Jumadal Akhira wa shigarinta kenan Rajab za a shiga wata haram su sun yi mamaki su ma sahabban sun ce yau gashi nan shine dare na ƙarshe idan mun bari gobe za mu shiga watan haram wata Muharram idan mun ce za mu jira su wuce kuma za su shiga ardul haram kasa da aka haramta ya zamu yi an ce a kai mu shige su ka an shige su an kashe daya kamar yadda muka faɗa ɗayan ya gudu biyun kuma an dawo da su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sun dawo da su gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace musu ni ban gaya muku ku kashe kowa ba sun bashi asirai guda biyu fursunonin yaki guda biyu an kawo su da dukiyar da suka samu ma dafu ganiman da suka samu sun kawo manzon Allah ya ki tabawa yake bare taba ba sai su Abdullah ibn Jahsh sun shiga wani rayuwa mai tsanani rayuwa mai wahala ashe sun je sun aikata a manzon Allah ya aike su kuma sun yi abin da ba a gaya musu ba Larabawa kuma nan sun samu abin magana ai Muhammadu ya yaki mutane a cikin watan haram yana cewa shi yana bin Allah yana tsoron Allah kuma Allah ya haramta yaki a cikin wannan fadan kuma sai ya zo ya kakkashe mutane manzon Allah kuma shi ma ya shiga cikin halin tsanani na tunani a cikin wannan abun gaskiya sai ubangiji ya saukar da wannan aya su kafirai kuma an ce sun tura tawaga ne su zo manzon Allah su tambaye shi ya manzon Allah yana cewa yana imani kuma zai yaki a shahrul muharram shine ubangiji yana cewa yasalunaka anil shahril harami qitalun fi suna tambaye ka shin akwai yaki ne a cikin wata mai alfarma a cikin yaki ne wata mai alfarma kafirai suna tambaye haka ubangiji yake ubangiji yake manzon Allah ka gaya musu qul qitalun fihi kabirun fada a cikin shi kan babban kabira ne babban abun zunubi ne idan mutum ya yi fada a wata mai alfarma amma ku sani fa bai kamata ba wai ku ne ba wanda za ku faɗi wannan maganan ba ku da kun hana mutane daga wasaddun an sabilillahi kun hana mutane daga tafarkin ubangiji tabaraka wataala daga bin ubangiji wasaddun an sabilillahi wa kufrun bihi sa'annan kuma kun kafirta da Allah wal masjidil harami wa ikhraju ahlihi kuma kun hada mutane daga masallaci tsararre kuma kun fitar da mutanen sa daga cikin masallacin wa ikhraju ahli minhu akbaru inda Allah yace wannan yafi girma zunubi ne mai girma yafi kisan kai ma da kuke magana akan shi ba dai kuna magana mu mun kashe mutum daya ba to ku kun fitar da mutane kun hana mutane daga bin Allah kun cire mutane daga garin su kun kakkashe mutane kun kafirta da wannan ai yafi zunubi wato idan an kimanta abubuwan nan an aje su a scale daya aikin da suka aikata yafi abinda musulmai sun aikatar akan kashe mutum dayan nan shine ubangiji anan yake ce musu wal fitnatu akbaru min alqatil kuma fitinan da kuka haddasa tafi girma sosai daga kisan da mu muka yi ai tafi kisa zunubi tafi kisa kira wato jawo fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala والفتنة أكبر من القتل أو بنجي كما ينا جاء صحابي حسني فألوك تند أنشي كافر سنشي النبي ينا بين الله كما يازو ياي فدا أشكين وتا ما الفرما وسو إيمان إيمان سيافا ركركتا كدن wato abu ne wanda duk littattafai sun ce ba a fada ko manzon Allah kullum yana gaya musu ba a fada a wata mai alfarma to zuciyar mutane daban-daban ne akwai zuciyoyi masu rauni wanda sun dan karkata kadan shine ubangiji yana cewa kada ku bi ta kafirai fa wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in sabau bara su gushe ba za su taya ganku har su mayar da ku kafirai bayan kun kasance musulmai su bayan ku da kafirai daga cikin addinin ku idan za su iya wata karku bi maganan su don sun duba girman wata mai alfarma wannan ba wani abu ne daban ba wayannan kafirai ne karku biya ta su na'am shine wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum min sab'u wa man yartadid min dinikum an di wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habidat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun lalle wanda zai ji magana wannan kafirai walle wanda zai ridda ya bar addinin shi kuma ya mutu a cikin kafiri to lalle ayyukan sa duk wanda ya aikata a cikin musulunci da duk sun lalace duk sun zube sun zama ba komai ba daman kafirci kuma ka kafirta da Allah duk aikin da kai ya zama na banza ne daman to bin shine ubangiji yana cewa musu fayyamud wa huwa kafir wa ulaika wanda kuma wannan shine halin su ashabun nari sune ma abota wuta sune yan wuta kun fiha khalidun lalle su madawama ne a cikin wannan wutan a takeice dai ayan tana gaya musu cewa abinda kafirai suka aikata da abinda wayannan sahabban nan da aka aike su su aikata sun aikata na kashe amrun nan shi kadai abinda kafirai suka aikata yafi girma yafi zunubi a wurin ubangiji tabaraka wa ta'ala kuma cewan su fadin su cewa annabi muhammadu bai girmama wata mai alfarma ba wannan maganan banza ne su a zuciyar su har yanzu kiyayyan su tana nan suna so ma hujja ne suke nema don su mayar da ku a cikin kafirci duk wanda zai bi nasu zai yi ridda ya bar addinin sa kuma ya mutu a cikin wannan kafircin to lalle shi ma abocin wuta ne zai shiga cikin wuta kuma madawwami ne a cikin wannan wutan zai dawama Allah ya kiyashe mu abinda muka fada daidai Allah ya bamu ladan shiga baki daya abinda muka yi kuskure a cikin shi Allah ya gafarta mana Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna